الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يوم 23 جوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دقريه دو دا 30 دقيا ودوان رانا تيدي دي دا وتوبيو جوات ترى نشكرا تدبو بيو دا بوما تا kalandar miladiya zamu ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci muna roƙon Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu ma'anonin littafin sa ya ba mu ikon aiki da shi kuma sanya mu a cikin masu karanta shi haqqa tilawati akwai tambayoyi na farko waɗannan ƴan uwa ne suka ce muna nema a yi wa mahaifiyar mu addu'a domin ta rasu wata hudu baya kan Allah madaukakin sarki ya gafarta mata muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mata ya haskaka kabarinta kuma ya ba ku ikon wato yin birru a gare ta hatta bayan rasuwarta wannan yace yaya azumin mutumin da ya musulunta da yamma zai rama wannan azumin ne wanda ya musulunta da yamma da wanda ya balaga da yamma da wanda wato ya zamanto kan cewar ya dawo daga tafiya da yamma to a batilat ne ya kame bakinsa ba wanda ya musulunta da wanda ya balaga da wanda ya zamanto cewar ba shi da lafiya mara hankali ya farka wato ya farfado daga rashin hankalinsa waɗannan mustahabbi ne a gare su su kame bakinsu tunda wajabcin azumi bai rataya gare su ba da daddare ne wajabcin azumi yake rataya tunda sai da daddare ne ake yin niyya don haka mustahabbi ne dai su kame bakinsu saboda alfarman wata amma ba wajibi ba ne kamar mutumin da ya yi tafiya ne idan ya dawo a cikin tsakar rana ta Ramadan ya samu matarsa ita kuma ta yi tsarki daga haila a cikin tsakar rana babu laifi zai iya saduwa da ita tunda a lokacin nan ba su zamanto shan azumin da suka yi bisa uzuri ne ita mai haila haramun ne ta yi azumi shi kuma matafi ya ɗaukan makansa rufsar tafiya sai sifar tafiyar ta yanke masa a cikin tsakiyar rana saboda haka ba wajibi ba ne ya kama bakinsa mustahabbi ne don haka wani ya daga cikin surar da malamai sukan kawo su ce mutumin da ya dawo daga tafiya ya sanar da matarsa ta yi tsarki daga haila a cikin ranar watan Ramadan wato shi za su ce maka mutumin da ya sadu da matarsa a cikin ranar watan Ramadan ko babu kafara a kansa alghazul fuqaha kenan kacicin fuqaha sai a ce maka wanne ne wannan to wannan shi ne ansa matafiyi da ya dawo da ranar gida ya samu matarsa ta yi tsarki daga haila to wannan ya halatta gare shi ya kusance ta to don haka shi wannan wanda ya zamanto kan cewar ya musulunta a tsaki a da yamma mustahabbi ne ya kama bakinsa amma ba dole ba amma zai rama azumin wannan rana tunda ya samu juz'insa wato a cikin ya samu juz'insa a cikin watan Ramadan khitabin yin azumi ya hau kansa don haka azumin wannan rana ya hau kansa bayan sallah sai rama azumin wannan rana na'am suma haka wata sura ce ita ma wannan ya ce yana neman aiki don haka yana neman ƴan uwa su taya shi da addu'a Allah ya zaɓar masa mafi alkhairi to Allah ya zaɓa maka Allah ya baka aikin kuma ai kokarin dan yanzu neman aiki shine wahala kai kokarin Allah ya baka ya sa albarka a cikin wanda ya baka amma an kara da zaɓi ne kana neman ka zaɓi wanne ne yafi amma yanzu ana nema ko wanne aka samu ya ake ki roki Allah madaukakin sarki ya baka kuma ya sa maka albarka wannan shine babbar abinda wato tashi abinda muke bukata a kasan nan hanyoyi wanda yake za a samu mutane su samu aikin yi ga jama'a Allah madaukakin sarki ya bamu ga hanyoyin arziki amma saboda wato rauni na da rashin ingancin mulki da muke da shi a cikin kasar mu saboda kuma sabon mu ne Allah madaukakin sarki ya sallada mana irin wannan hali Allah madaukakin sarki ya yaye mana ya kalle mu da kallonsa na rahama wanda yake zai kawo mana sauki a rayuwarmu ya bude mana kofofin falalarsa. Wannan shi ma yana bukatar addu'a don game da bashi da ake binsa da sauran 'yan uwa musulmi. Wani shi yasa ai koyaushe muke ta addu'a din nan, yana daga cikin addu'o'in mu koyaushe a cikin kunuti in ana yi da akan mimbari kan Allah ya biya bashi basu suka ga wanda ake bin bashi, don shi bashi tashin hankali ne. Bashi tashin hankali ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari daga gare shi. Wannan tambayarsa da turanci yayi, so if a person is on the road traveling, is it okay for him to carry on praying the nafila prayers he is used to, since even the compulsory prayers are shortened? Wato yana tambaya ne cewa mutumin da yake tafiya a hanya, to ya halatta a gare shi wato ya ci gaba da yin sallolin nafila, tunda hatta sallar farilla ma an rage ta, to ya yi nafila kuma? To wannan kwarai ya yi tambayar tana da ma'ana kwarai da gaske. Kuma domin amsa wannan tambayar akwai hadisin Abdullahi dan Umar a cikin Sahihul Bukhari, yana tafiya tare da almajiransa da abokan tafiyarsa, in yana yin in aka zo sallar farilla kawai yake raka'a biyu, sallar azhar raka'a biyu, sallar la'asar raka'a biyu, sallar isha baya ƙara na baya yin nafila kafin sallar azhar, baya yin nafila bayan sallar. Sai ga waɗansu suna tashi suna yin nafila, sai ya ce ni da zan yi nafila ai da sai in cika sallah. Ya ce na yi tafiya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ban ga ya ƙara akan raka'a biyu ba da yake yi. Wanda wannan naƙali ne cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin as-sunanur rawatib a cikin halin tafiya, amma ya tabbata yana yin witrsa inda ta fuskanta, ya tabbata yana yin raka'atayn fajr, ya tabbata kuma yana yin mutlaqin nafila akan abun hawansa. Amma idan aka sauka za a yi sallar farilla bayan nafila kafin sallar wala nafila bayan sallar. To saboda haka anan sai waɗansu malamai suka ce babu nafilar da ake a halin tafiya sai wutri sai raka'atayn al-fajr. Waɗansu kuma suka ce a'a, bayan wutri da raka'atayn al-fajr za a iya yin kowace irin nafila idan dai akan abun hawa ne, amma a sauka don a yi ta ba a yi, ita kanta shafa'i da wutri akan abun hawan yake yin ta. Amma raka'atayn al-fajr sauka yake yi, yayin da zai sallar asuba ya sauka ya sallar asuba sai ya raka'atayn al-fajr sannan ya sallar asuba. To da kun ga akwai tafsir kenan. Idan sallar raka'atayn al-fajr ne yayin da ka tsaya sallar asuba za ka yi ta, amma duk sauran salloli ba a yi nafila kafin sallar, sai kawai kai sallar farilla. Amma babu laifi kamar kana cikin tafiya an kusa a tsaya a yi sallar azhar kuma kana da alwalarka, kana cikin mota ko kana cikin jirgi ko kana kan abin hawan naka ko babur ko keke, za a tsaya a yi sallar azhar kafin a tsaya kai nafila kana akan abin hawa, wannan surar ya halatta za ka iya yi. Saboda itlaqin da aka yi an saki babu kaidi, aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin nafila akan dabbarsa akan abin hawansa duk inda ta fuskanci shi, duk inda ya fuskanta da ita, duk inda ya fuskanta ba sai ya fuskanci alqibla ba, wannan mutlaq ne. Saboda haka ya nuna dukkan nafila in akan dabba ne za ka iya yi, amma wanda za a tsaya a sauka da kan abin hawa sai raka'atayn al-fajr. An fahimta? To wannan shi ne tafsirin da yake akwai. Don haka bai kamata ba mutum ana tafiya tare da shi, musamman kuma tafiya a cikin jama'a, an tsaya za a yi sallah ana ta jiran ka kai kuma kana ta nafila, kai kuma ana ta ai mu saurara tukun din dai din ta tafiyan mu daya mu tsaya a yi sallah gaba daya, to ai wani bishe amma wani yana nafila, to bari mu jira shi. Ta ka zo ka kawo mutane a takura ta ba gaira ba dalili, kokarin wato kwadayinka akan lada kuma ka je ka tozarta sunna, wannan ba sunna bane, yin haka ba sunna bane. Na'am. Sannan wannan ya ce idan mutum zai kwanta zai karanta alkur'ani ko zai yi zikiri, shi ma zai iya farawa da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma rufe da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam don fatan Allah ya karbi karatun ko zikirin nasa? To wajen karatun alkur'ani da zikiri ba a shar'anta ba, in haka ne ai sallah ma sai a ce za a yi mata haka kenan, ka fara sallah da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ka kare da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam. In aka yi, in mutum ya ce zai yi haka, in mutum wannan kiyasin ne ya ce zai zo ya yi, sai ya masu sallah ma kiyasin. Domin ka ga ko haka ba mashru'i ba ne a cikin du'a'ul istifta addu'ar buɗe sallah ba inda aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana buɗe sallah da salati gare shi sallallahu wasallamu alaihi, yana buɗe sallah da addu'a, yana buɗe sallah da zikiri, yana buɗe sallah da karatu to shine je kamar zikiri wa jahatu wajhi lillazi fatara samawati wal ardha hanifan izaa karshen addu'a. Amma ba a ruwaito cewa yana buɗewa da salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam, a dai hadisi sahihi. Don haka wannan kiyasin ba mahallinsa bane. Idan zaka yi karatun alqur'ani, ka fara karatun alqur'ani, yayin da ka gama karatun alqur'ani zaka yi addu'a, sai kai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ka yi karatun alqur'ani, kai addu'a sannan ka rufe da salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka zalika in kai zikiri, zikiri matsayin yabo ne ga Allah, bayan ka yi zikir ɗinka sai kai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai kai addu'a, ka kai tawassuli da zikirin da kai da salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan kai addu'a, sannan ka rufe da salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan kai addu'a. Wato shi asalin babin ayyukan ibada ba a kiyasi, ana bin nafsi ne. Ba za ka ce tunda an yi haka wajen addu'a bar ne kiyasi wajen zikiri, bar ne kiyasi wajen karatun alqur'ani, bar ne kiyasi wurin nafila, bar ne kiyasi wurin farilla. A'a, al-asl a cikin ana akwai ka'ida da malamai suke cewa al-asl fil ibadat at-tawqi, ka'ida wadda ake bi wajen ibada at-tawqi, wato sai ka samu tushe, sai ka samu tushen yin abun, dalilin yin abun, asalin yin abun, sannan za ka yi shi, ba a kiyasi. Sannan yace naji kana cewa yawan ciniki ba shi ne samun arziki ba, shi ne muke son dan Allah kai mana tsarin bayani. A to watakila dai baka fahimci abinda nake cewa yawan ribar da ka samu ba shi ne albarkar, ba shi ne albarkar arzikin da Allah zai bata ba, ba shi ne arzikin ba yawan ribar da ka samu. Ina jin da munasabar da na faɗi wannan masu tsawwala farashi ne, kan cewa mutum yana ganin kan cewa wata dama ce ya samu cikin azumi, kasuwa ta buɗe ana ta zuwa, mutane suna ta zuwa, idan da mutum 100 ne za su zo mata a cikin sati, yanzu mutum 1000 za su zo. To idan da mutum kaga kenan, ai abin nan lissafi ne, in da yana sa ribar naira 10 kaga 100 naira 1000, to yanzu sai ga kan cewa tunda 1000 nan za su zo, kaga ya nuna kan cewa bukata ta karu. Dan haka maimakon naira 10 din nan, in ya kara ya maidaita naira 15, kila su tsaya suke zuwa, tunda dole suna bukatar su kai kayan masarufi. To da kaga maimakon 10,000 yanzu 10,015 kenan, sai ya samu 150,000, a sai ya samu 10,015 kenan, ko a haka ne, eh 15,000, eh 10,015 kenan, maimakon da 1,000 kawai zai samu, yanzu kaga ya samu ninki har 10,015. To irin wannan tunani ne ba duniyi, tunani ne na duniya, ba tunani ne na lahira ba, ba tunani ne na duban Allah ba. Wato ba yawan arziki shi ne ba, albarkar ita ce, albarkar ita ce. Shi yasa kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam da uwar Anas ibn Malik ta ce masa, ya Rasulullah ghulaymuka Anas ud'u Allah la, wannan dan yaron naka ne maka hidima ya Rasulullah, yi masa addu'a. Yace Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma razaqta, Allah ka yawaita masa ƴaƴansa da dukiyarsa, kuma ka sanya masa albarka a cikin abin da ka azurta shi. Kaga bai tsaya kawai akan ya bashi dukiya mai yawa ba, to ya roka, sai da ya roka masa albarka. Albarka ita ake nema, ita ake nema. Dukiya ya kankani, in Allah ya sanya mata albarka, sai ka ga tafi bisa dukiya mai yawa wadda babu albarka a ciki. Dukiya mai yawa wadda babu albarka a ciki ita ce wadda za ta janyo maka annoba da bala'i da tashin hankali da rashin bacci. Kamar wani wanda yake cewa shi bai taba samun miliyan ɗaya ba, ran da ya samu miliyan ɗaya sai kasa bacci da daddare, bacci sai ya gagara, dan bai taba sanin yaya miliyan take ba, tunanin ya samu miliyan ɗin sai kasa bacci. Haka wannan ta zama to maka tashin hankali, masifa, wataƙila daga nan sai asibiti. To kaga wannan shine ba, to ba irin wannan ake so ba. Ana son abin da yake Allah maɗaukakin sarki zai sanya maka albarka a cikin sa, komai kankanta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa qalilun tu'addi shukrahu khairun min kathirin yulhik, kadan din da zaka bada haƙin godiyarsa ga Allah shine yafi alkhairi a gare ka, bisa ne yawa wanda zai shagaltar da kai ga barin Allah jalla wa ala. Saboda haka wannan abinda ake nufi kenan ba wai cewa yawan ciniki ba shine samun arziki ba, a'a, yawan riba da ka samu ba shi ne wato a ƙarshen wato ba shi ne wato ƙarfin ƙashin arziki ba, albarka ita ce, kuma albarka ɗin nan daga wajen Allah kawai take, kuma za ka same ta ne idan ya zama to kan cewar ka ji ɗan bayin Allah a cikin mu'amalarka. Shi ta kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen masu ciniki yace al-mutabayyi'ani bil khiyar ma lam yaftariqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi tijaratihima wa in kadhaba wa katama muhiqat al barakatu fi tijaratihima. Masu ciniki su biyu suna da zabi wajen su zartar da ciniki ko kuma kada su zartar da shi, matsawar ba su rabu da majalisin da ake kulla cinikin ba. Idan suka yi gaskiya suka bayyana abin da ke cikin cinikin nasu da abin da ke cikin abin sayarwar nasu na aibi da hakikaninsa, burika lahuma fi tijaratihima, sai a sanya musu albarka a cikin kasuwancin nasu. wa in kadhaba wa katama idan suka yi ƙarya suka ɓoye aibi, muhiqat al barakatu fi tijaratihima, sai a ɗebe albarka daga cikin kasuwancin nasu. Kaga wannan ya nuna cewa albarka ita ce abinda musulmi ya kamata ya rinka nema, tunda gashi Allah yana rattaba sakamako a kanta cewa idan aka yi aiki nagari Allah zai ba da albarka, wanda yake nufin kan cewa albarkar ita ce abin nema, albarka ita ce abin nema. To wannan shine abinda wannan shine bayanin abinda wanda yake bayanin sai gabata kamar yadda wannan dan'uwa ya ambata. Na'am, sai mu fara karatun yau insha Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا.
Allah ya ce innal ladina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dalalan ba'ida, hakika waɗanda suka kafurta kuma suka hana abu tafarkin Allah, wato suka toshe ba mutane bin hanyar Allah, suka kawar da su daga bin hanyar Allah, qad dhallu dalalan ba'ida, lalle waɗannan hakika sun bata wanda yake manisanci. Innal ladina kafaru wa zalamu, hakika waɗanda suka kafurta sannan suka yi zalunci kuma suka yi zalunci, lam yakuni llahu liyaghfira lahum, ba yadda Allah zai gafarta musu, wala liyahdiyahum tariqa, ba kuma zai shiryar da su ya zuwa ga wata hanya ba, illa tariqa jahannam, sai dai hanyar wutar jahannama, khalidina fiha abada, halin kasancewar su madawwama a cikin ta har abada, wa kana zalika ala llahi yasira, wannan kuwa wancan abul ambato, wannan wancan sakayya, wancan sakamako mai sauki ne a wajen Allah. To bayan Allah madaukakin sarki ya bayyana irin matsayin annabci da matsayin annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma hujjoji da suke nuna cewar Allah ya bayyana daga jinsin abin da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na wahayin Alkur'ani da kuma labarukan da yake faɗa na annabawan da suka gabace shi, akwai hujja bayyananna da za ta sa dukkan wanda yake mai son Allah, masoyin Allah, yin shaida ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabci. Amma waɗannan Yahudawa sun ƙi shaida, don haka Allah ya ce to amma shi ya yi shaida, mala'iku ma sun yi shaida, kuma shaidar Allah ma ta isa. To sannan sai kuma yake gargaɗi ga kafirai, wanda ya haɗa da kafiran Yahudawa da suke inkarin manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam, da kafirai na mushrikai wanda su ma suke inkarin manzancin annabi salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allah ya faɗi sakamakon su, yace hakika waɗanda suka kafirta kuma suke yin saddu an sabilillah. As-sadd wato sadda a fi'ili ne da yake da ma'ana guda biyu, sadda yasiddu idha a'rada, idan yazo bil kasr lazim ne, sadda yasiddu ay a'rada, wato masu kaucewa, masu gujirewa daga tafarkin Allah. sadda ya suddu muta'addini, ya hana wani ya bi tafarkin Allah. To hikimar kawo abin, hikimar kawo alfi'ilul madi dan ya hada dukkan ma'anonin guda biyu, waɗanda suka kafirta kuma suka bujire matafarkin Allah, kafircin wato inkari ne, sannan bujirewar ga tafarkin Allah shi ma kari ne akan kafircin. Kuma suka hana waɗansu su bi hanyar Allah. Yahudawa sun kafirta, sun bujire, sun yi bin tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallam, tafarkin Allah, kuma sun hana waɗansu su bi tafarkin Allah ta hanyar wato rashin bayyana sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake a cikin littafinsu, da kuma ta hanyar rashin bada gaskiya da Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin a cikin rashin ban gaskiyarsu wannan zai yi tasiri akan waɗansu masu raunin hankali su ce waɗannan fa su ne malamai, su suke karanta littafi wanda aka saukar daga sama, su ne suke da ilimin annabawa, su ne suke da abinci a cikin tarihinsu aka san kan cewa ilimin annabci da addini wanda yake saukakke daga sama yake tare da su. Idan har ba su imani ba, wannan ya nuna kan cewa abin da suke da shi na ilimin addininsu shi ne ya sanya su ba su imani ba. To kaga shi kansa wannan saddun ne an sabilillah. Shi yasa ake cewa malami idan yake bin hanyar Allah sai ya zamanto misalin sa misalin ba Yahudi ne, domin za a rinka kafa hujja da shi wajen ake bin hanyar Allah. A ce a'a, to ka ce wannan abin babu kyau, bayan mun ga wane ma a gidansa ana yi, malam wane ma shi ma yana yi, malam wane ma shi ma yana yi, saboda haka da aikinsa sai ya zamanto yana saddun an sabilillah. Shi ne misalin Yahudawa. To Allah ta'ala ya ce waɗannan qad ballu, hakika sun bata, bata wanda yake manisanci. An kamanta bata da nisa tare da cewa wannan ana maganar nisa ne wajen masafa, wajen tafiya. To amma dan a nuna maka cewa shi kansa batan ana so a kamantar maka da yanda zaka fahimci yaya bata yake ne. Saboda bata musamman aka kamanta shi da nisa na tafiya, ana suranta maka mutum yana cikin sahara, yana cikin ungurmin sahara wanda bai san yanda idan yana wanda yake yana tafiya akwai alamu waɗanda suke nuna masa hanyar da zai bi. Fatsam yana cikin wannan sai iska ta taso irin guguwar sahara, mai tafiya da yashi din nan ta zo dittarfe hanyoyin, irin abin da yake faruwa da masu tafiya a mota suke keta dajin Agadar, a saharar Agadar za su tafi Algeria. Suka ce dare yana yi kana kwanciya da safe, da ka samu hanya kana ganin tayar motoci ga inda ake bi, kana tashi sai ka ga duk gabas zai makudu da arewa dire, ka kasa gane ina za ka bi, babu alamar mutum, babu alamar mai kawo ɗauki. Bata haka za ka suranta shi, yayin da kuma ya zamanto a ce ka yi nisa, alal misali ka bar Agadar da tafiyar kwana biyu, babu wani gari kusa, kuma ya zamanto hanya ta ɓace maka, ka rasa inda za ka bi, yaya halinka zai kasance? Ka san irin wannan shi za ka san cewa ka shiga cikin halaka. To Allah ya ce wannan shi ne halin kafirin, suna cikin bata, bata manisanci wanda yake babu wani kusanci da za su samu ya zuwa ga shari'a. Sannan Allah ya ce innal ladhina kafaru wa zalamu, waɗanda suka kafirta kuma suka yi zalunci, lam yakunillahu liyaghfira lahum, waɗannan Allah ba zai taɓa yafe musu ba, Allah ba zai yafe musu matsawar suna nan a cikin kafirci da zalunci ba. Kafircin a bayyane yake, wato suka yi inkarin annabci, suka yi inkarin sifofin, suka yi inkarin bautar Allah jalla wa ala. Zalunci kuwa Yahudawa ne da sauran kafirai wanda ba mushrikai ba, zaluncin su yana cikin kan zaluncin da suka yi ma al'ummar duniya ta hanyar suka koye sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da haka sun cuce al'umma. Tunda Allah bai ba su ilimin littafi, ilimin at-taura ba, sai domin su bayyana ma duniya, yayin su bayyana musu sifofin annabi na ƙarshen zamani. Shi yasa ne ma Allah ya kyale su, ya kyale musu littafin domin ya zamanto kan cewa su zamanto masu shaida akan gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ayoyin masa, qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab, kace Allah ya isa ya zamanto shaida tsakanina da ku, da kuma masu ilimin littafi su ma suke isa su zamanto shaida. ahlul kitab sun isa zamanto shaida ga annabi sallallahu alaihi wasallam to yayin da yahudawa suka zamanto kan cewa sun isa ba da shaida wanda Allah yake suna da ita kuma sun isa zamanto shaidu ga annabi sallallahu alaihi wasallam da gaskiyarsa sun zamanto manyan azzalimai dan wannan shine zalunci sun zalunci jinsin bani adam tunda suna da shaidar Allah suka bayyana ta wanda da sun bayyana ta wannan shine zai sa yawa-yawan mutane su samu rabauta su samu tsira ranar alkiyama wa'annan mutane za su mujadala da su a wajen Allah yayin da suka kan cewa sun halaka ba su gane gaskiya ba saboda laifin waɗanda suke da haƙƙin su bayyana gaskiya din ba su bayyana musu ba za su ce ba ku ne Allah ya ba ku ilimin littafi ba me yasa ba ku gaya mana ba ba ku ne ba idan ma mun zo mun tambaye ku sai ku ce ha'ulai ahda min alladina amanu sabila dan me kuka tuce mu za su mujadala da su a gaban Allah wannan yana daya daga cikin fuskar zalincin su yana daga cikin zalincin su sun zalunci kawukan su yayin da suka ki bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin dukkan wanda yake sako yana cutar kansa dukkan wanda yake sako zaluntar kansa yake yi domin zai kai kansa zuwa ga ukuba zai kai kansa zuwa ga ukubar Allah zai hana ma kansa alkhairai masu yawa saba ma Allah da kafirce masa yana kawo ma mutum takurar rayuwa a nan duniya yana kawo ma mutum rashin albarkar arziki yana kawo ma mutum gurɓacewar zuriya yana kawo ma mutum gurɓacewar rayuwarsa yana sanya mutum ya zamanto ga baki ɗaya shi kansa ya zamanto mai cutar rayuwarsa ne mai cutar wato samuwarsa ne a bayan ƙasa sannan kuma cuta ne ga manzon Allah masu cuta ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya zamanto suna bayyana hasada gare shi suna kin bayyana abinda yake da shi abinda suke da shi na ilimin da zai bayyana gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi yasa ba a fahimci ba a ambaci waɗanda suka zalunta ba sai aka yi islahin sifar zalunci waɗanda suka kafirta kuma suka yi zalunci ba a ce suka zalunci kansu ba ko suka zalunci mutane ko suka zalunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a nuna zaluncin nasu zalunci ne mai gamewa mai gama dukkan fuskar wanda ake zalunta su zalunta wato kafirai babu azzalimai irin su shi yasa Allah ta'ala yake wal kafiruna humu zalimun kafirai sune ba wasu sune azzalimai ba wasu su ba to Allah yake lam yakunillahu liyaghfira lahum Allah ba zai yafe musu ba baya kasa wannan lam ita ce ake cewa lamul juhud wajen malaman nahwu lam wadda tazo ta ta'lili wadda kafinta aka samu alkaunul manfi almadi shine kaga aka ce lam yakunillahu kana ce wadda ta zo a figar mawi baya kasancewa ga Allah kan ya yafe musu wato ba zai taba yiwuwa ba Allah ya yafe musu matsawar suna kan wannan sifa ta kafirci da zalunci suka mutu a haka wala li yahdiyahum sabila kuma Allah ba zai shirye su hanya ba wala li yahdiyahum tariqa ba kuma zai kasance ba ga Allah wato baya yiwuwa ga Allah kan ya shirye su wato ba za su samu shiriya ba za su samu fita daga cikin wannan sifa ta su ta kafirci ba ma'ana matsawar suna cikin kafirci ba su ba da kafirci ba to da kutsawa za su yi a cikin bata Allah bai taba shiryar su ba illa tariqa jahannama khalidina fiha abada sai dai tafarkin wutar jahannama wato wannan yana daga cikin uslubi na balaga wato at-ta'kid ne bima yushbihu ma wato at-ta'kid bima yushbihu dhid wato an yi ta'kidin wato nisan su da aka yi daga bata da abin da yake zai nuna musu wato kishiyar abinda suke tsammanin za su samu wato kamar Allah ta'ala yake Allah ba zai shirye su hanya ba illa ana cewa illa sai su ce to kenan akwai wani fata a gare mu menene wannan hanyar wata gida da ake togaciya tariqa jahannam hanyar jahannama wato da yake ba zai shirye su ba akwai shiriya guda ɗaya da zai musu ita ce ya shirye su zuwa ga tafarkin wutar jahannama sai su ce hau to wannan yana daga cikin uslubin alqur'ani na wato kwankwasan zuciya wanda zai tsoratar da duk wanda yake ya sifantu ya cakuɗa da wannan sifa ta kafirci da zalunci sannan Allah maɗaukakin sarki a cikin cewar shiriya zai shirye su da zuwa ga hanyar jahannama shi kansa akwai gwalewa a gare su zanzo su ce a shiryar da mu hanyar jahannama wannan ai ba shiriya ba ce yace to ai ba abin da ya cancance ku illa ai muku wannan to Allah ta'ala yake zai shirye da su wutar jahannama wato wanda hanyar da za ta kai su wutar jahannama wannan ishara ne ga cewa kafirai yayin da suka dawoma a cikin kafircin su da kuma zaluncin su ba abinda za su karu a ciki illa nisa daga shari'a, illa daɗa wato shaidanci, illa daɗa yin abu wanda yake na sharri da mugunta, wanda yake kuma haka za ka gani akan dukkan wato hanyoyin kafirci da hanyoyin kafirai. Kullum da tafiyar zamani sai daɗa ƙara kutsawa suke cikin ɓata, sai daɗa ƙara fito da hanyoyin shegantaka suke yi. Kamar har yanzu wato wannan abin da suka yi a China yana daga cikin abin da wato yake tayar da hankali, a ce wai sun yi madara wanda za a ba ma yara ƙanana jarirai, amma wanda za ta cusa musu irin sha'awar da balagaggen mutum yake da ita. Wannan me ya kai wannan mugunta a cikin rayuwa? To ita ce ɗabi'ar kafirci. Ɗabi'ar kafirci kenan. Hanyar da suka shirya zuwa gare ta ce hanyar jahannama. Akan wannan hanyar kam sun kware, saboda haka wajen fanni daban-daban na sharri sun sani. Saboda haka ba abun koyi bane, ba abun a ce za a rinka koyan su akan abubuwan da suke, a rinka kwaikwayon su akan abubuwan da suke. Kuma ga su da hanyoyin yada yadda za a kwaikwaye su, a internet ne, a magazine ne, a waƙe-waƙe ne, a filafilai ne, dukkan hanyoyi wanda za su janyo mutane su tsawata hanyar da suke a kai suna nan suna yi. To Allah ya ce ba abin da yake, ba wata hanya yake shiryar da su ba illa hanyar wutar jahannama, wanda kuma ya bi su shi ma zai je ya fada cikin ta ne. Allah ya kiyaye mu. Sannan Allah ya ce khalidina fiha abada, su masu dawama ne a cikin wutar jahannama har abada. An yi takidin wannan dawama su a cikin jahannama da cewa har abada, domin a kore daukan cewa watakila abin da ake nufi da dawamar lokaci ne mai tsawo za su zauna a cikin jahannama. Daga baya kuma ya zama tokan cewar zaman nasu ya kare, a'a zaman su ba zai kare a ciki ba, shi yasa aka ce har abada. Wa kana zalika ala Allahi yasira, Allah ya ce wannan mai sauki ne a gare shi, domin shi ne iko ne bisa komai, mai iko ne bisa komai. Don haka Allah maɗaukakin sarki ya wannan ba abu ne wanda zai gagare shi ba, domin shi al-aziz ne, mabuwayi da ba abin da yake gagararsa jalla wa ala. Na'am.
Ya ayyuha الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
Wato wannan yana daga cikin sirrin Al-Qur'ani. Idan ya zaman toci, wato Allah idan ya yi ban tsoro, idan zukata aka ƙwanƙwashe su da abinda zai sanya musu razani da ban tsoro da narko, to sai kuma Allah maɗaukakin sarki sai ya yi kira. Domin a lokacin nan zukata sun hayyau, sun shiryu kan wato gaskiya ta yi tasiri yayin da aka jefa ta a cikinsu. Bayan duk wannan bayanin wanda ya faro tun daga innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi, aka bayyana irin halin Yahudawa da Rus, da bayyana ɗabi'arsu da rusa hujjojinsu, da kuma bayyana matsayin annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma bayyana yanda ƙarshen kafirai yake, da mugunta hanyarsu da tafarkinsu, to sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya jefa da'awa, ya kira mutane baki ɗaya, ya ayyuhan nas, ya ku mutane. Wannan a cikin wannan akwai dalili akan cewa sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsaya kan larabawa kawai ba, yana kiran dukkan jinsin mutane, duk wani wanda yake insan ne, shi mutum ne, dan adam, ba larabe ne, ba farise ne, ba ture ne, iyamuri ne, ba yarbe ne, ba katafe ne, ba aushe ne, ba kowane irin jinsi. Da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam gare shi take. Allah yake ya ku mutane, قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم, حقيقه منزو يا زو muku, wannan manzo ai ana nufin wannan manzo dan al-din lil ahad ne, wannan manzo ya zo muku bilhaq, da gaskiya, min rabbikum, daga ubangijinku, a cikin cewar Allah qad ja'akum, ya zo muku, ya nuna kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kawai ya ga ya kamata ne ya kira ba, a'a abinda aka turo shi yake. Saboda haka wannan ya nuna Allah yana da inaya gare ku, ya ku mutane, yanda ya canya manzon nan zuwansa domin ya zo ya zuwa gare ku ne don ya isar muku da sako. Ba wani abu ne ya kawo shi rayuwar duniya ba, ba ya zo ne ya kasuwanci ba, ba ya zo ne ya zamanto sarki ba, ba ya zo ne ya hayayyafa ya ƙare a yi mata kyakkyawan ambato ba, a ya zo ne domin ya isar da sakon Ubangijinsa gare ku ya koma shani. Wanda wannan zai sanya su ce wato yanzu har ya kai ga cewa Allah yana da wannan inaya a gare mu, Allah ya lura da mu, ba ya ƙyale mu bane mu abinda muka so, ya turo mana wani saka wato takanas domin ya tsirtar da mu daga cikin abinda muke ciki na wato halaka ya zuwa ga tsira. Sannan kuma yake bil haqqi min rabbikum, da gaskiya daga Ubangijinku, ya dangana Ubangijin ya zuwa gare su, bai ce bil haqqi min Allah ba, bai ma ambaci cewa ya zo muku da gaskiya daga Allah ba, yace daga Ubangijin. Ko mun san Ubangiji ar-Rabb shine wanda yake mai halitta mai kuma kula da halitta, wato wannan Ubangijin naku da ya halicce ku kuma yake kula da sha'aninku, yake renanku, yake isar da dukkan ni'ima a gare ku, shine wanda yake ya bada wannan gaskiyar da ya zo da ita. Fa aminu khairan lakum, dan haka ku yi imani ya ku mutane, ku bada gaskiya, khairan lakum, ku zo ma abin da yake alkhairi a gare ku. Wannan uslubi ne wanda yake sananne Larabci, domin ba a bayyana khairan din nan me ya mayar da shi mansubi ba, wanda a cikin nan Larabawa yana daga cikin wato abinda Larabawa suna da yawan yin sa, su yanke wata magana domin ya zamanto abinda suke faɗa abu ne wanda yake sananne. In ha hakika ma wani yana daga cikin uslubin su wajen karin maganar su, zaka ji sun ce hasbuka khairan lak, ya ishe ka, shine zai fa alkhairi a gare ka. Su ce wara'aka awsa'a lak, ka koma baya zai fi yalwa a gare ka. To anan shine malaman nahawu suke tsabani me ake kaddarawa wanda aka shafe din, tunda dai shafe abu wanda yake sananne abu ne wanda yake ana yin sa a Larabci, kamar yanda dan Malik yake, Ibnu Malik yake cewa wa hadhu ma yu'lamu ja'izun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma, shafewar abin da yake sananne abu ne wanda yake halal a cikin Larabci, abin da yake an san shi, kamar in aka ce man indakuma, waye a wajenku, sai kawai ka ce zaidu, maimakon ba sai ka ce zaidun indana ba, in ka ce zaid ai an fahimci kan cewa kana cewa zaid shine a wajenmu. To a Larabci abu ne wanda yake sananne ana yi. To sai malamai suke sabani, malaman nahawu, wajen kaddara me ake nufi. Waɗansu suka ce khairan lakum ai i'tu khairan lakum, fa aminu waqsidu, ko kuma wa'tu khairan lakum, ku yi imani, ku je ya zuwa ga abin da zai zamanto alkhairi a gare ku. Wato maf'ulun bihi ne li fi'lin mahdhu, taqdiruhu iqsudu, ko kuma i'tu, ku yi imani, ku nufi abin da yake shine alkhairi a gare ku. Wannan shine taqdirin sibawai. Waɗansu kuma suka ce a'a, wannan wato masdar ne da aka shafe shi masdarin na fi'ilin da aka ambata kafin khairan dinnan, kamar taqdirin cewa ake aminu imanan khairan lakum, ku yi imani, imanin da yake ne alkhairi a gare ku. Wannan shine mafi rauni a cikin fuskokin. Fuska ta uku shine fuskar kisa'i daga cikin malaman kufa, shine cewar an shafe wato kana da ismuha, aka bar khabaru kana, yana cewa wato ma'ana aminu yakunil imanu khairan lakum, ku yi imani, imanin sai ya kasance shine mafi alkhairi a gare ku. Kuma dama kana da sunanta ana shafe shi a bar khabar, wa yahdithunaha wa yubquna al khabar wa ba'da in walau kathiran dashtaha, kamar yanda suke cewa qad qila ma qila in sidqan wa in kadhiba fama'tidaruka min qawlin idha qila, an fada abinda aka fada, in sidqan, in kana al maqulu sidqan aw kadhiban, aw kana al maqulu kadhiban, saboda haka ma'ana aminu yakuni al imanu khairan lakum, sai aka shafe yakuni al imanu, kana wa ismuha, aka bar khabar shine wa yahdithunaha, ay wa yahdithuna kana wa yubquna al khabar tikali al khabar, wato kamar Allah, wato ma'ana Allah ya ce ku yi imani, imanin zai kasance shine mafi alkhairi a gare ku. Wanda yake kaga a cikin wannan, musamman wannan taqdirin, wanda shine waɗansu malaman tafsiri suka rinjayar, kamar Imam Shawkani a cikin Fathul Qadir yace wannan duk shine yafi a cikin aujuhudin, saboda akwai mulatafa a ciki, akwai tausasawa daga Allah wajen cewa ku yi imani, imanin nan idan kun yi shi shine zai zamanto mafi alkhairi a gare ku. Kamar wato ba ku san menene alkhairin ba, amma ubangijinku wanda ya turo annabi da gaskiya shine ya fi cancanta ya gaya muku abin da yake shine alkhairi a gare ku, to gashi ya gaya muku shine ku yi imani. Wa in takfuru, idan ku kuka kafirta kuka butulce kuka ki yin imani, fa inna lillahi ma fis samawati wal ard, to abin da ke cikin sammai da ƙasa fa na Allah ne. Wannan al-zahir ba shine jawabin ba, amma yana ishara ga jawabin ne. In kun kafirta to Allah mawadaci ne a gare ku, wannan shine jawabi. Yana daga cikin godatarsa cewa abin da ke cikin sammai da ƙasa din naka ne. Wanda yake da abin da ke cikin sama da ƙasa, yaushe wani dan tito, kamar yadda sakkwatawa za su ce dan tito, yaushe wani dan tito zai menene da shi da babu, sifir ne, sifiri ne, lam yakun shay'an mazkura, fada yake da ba abin ambato bane. To menene rashin imanin sa da zai ma Allah bayan abin da ke cikin sammai da ƙasa din na Allah ne? Sammai da ƙasa din nan gabaki dai din na Allah ne, ka san sammai duk na Allah ne. To wannan ya isa jawabi kan ya sanya mutum zuciyarsa ta ji tsoro, musamman bayan irin abubuwan da suka gabata na wato hujjoji da muhawara da kuma ban tsoro da gargadi da Allah ya yi a cikin ayoyin da suka gabata. Yayin da aka game shi da wannan, sai ka ga wato mawqi'insa a cikin zuciya ne ta da hankali, wato wannan shine yake sanya alqur'ani yayin da larabawa suka ji shi da aka kawo musu, ba yadda suka yi, dole tasirin sa ya tsanani a gare su, dole suka tasirantu. Ka duba ka ga Abu Jahal da Abu Sufyan da sauran manyan kafiran Quraysh, in dare yayi sai su rinka sulalowa su zo inda su zo bayan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna jin karatunsa yayin da yake sallar dare, suna jin alqur'ani, suka yi aron gama da junansu ran nan, suka ce mai fito da kai, kai mai fito da kai, a'a to kai mai fito da kai, dukkaninsu sai suka ce suka gane dai ba abin da ya janyo su illa su zo su ji karatun alqur'ani, saboda tasirinsa ba za su yi inkari ba. Sai suka ce to mai alƙawari ba za mu sake zuwa ba, suka yi alƙawari ba za su sake zuwa ba, kashe gari dai suka sake zuwa. Shi yasa aljanu ma da suka ji shi, kamar yadda Sayyidina Ali yake faɗa, yace shine zancen da aljanu yayin da suka ji shi sai suka kasa cewa komai, sai suka ce inna sami'na qur'anan ajra, mun ji alqur'ani mai ban mamaki. To irin waɗannan hanyoyi na zuciya, kamar yadda wani bawan Allah yake cewa shine maganar da zaka ji ka karanta wani waje ya sanya ka farin ciki kamar zaka tashi dan farin ciki, ka ji kuma ka karanta wani waje kamar zaka fashe dan kuka, irin wannan tasirin haka yake, kuma ba wai akan kai fara ba, haka yayi tasiri hatta ga wato masu kekasassar zuciya irin ta kafiran Quraysh, sai da yayi tasiri akan su. Wa kana Allahu aliman hakima, sannan Allah yace Allah wato masani ne kuma gwani mai hikima, yana da cikin sanin sa kan cewa ya saukar da alqur'anin nan da ilimin sa, sannan kuma yana daga cikin hikimar sa cewa ya sanya wato tarin cikakkiyar hikima a cikin alqur'ani. Akwai hikima mai dumbin yawa, shine ma muntahar hikima littafin Allah, shine Allah ta'ala ma ya kira shi qur'ani wanda yake al-hakim. Na'am.
Ya amlan kitabi la taghnu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
Allah ta'ala ya ce ya ahlal kitabi, wannan kuma intiqali ne zuwa ga wa'azi ga ahlul kitabi, daga cikin jinsin mutane ahlul kitabi suna da bukatar wa'azi na musamman, kuma maqsudin da ake nufi da ahlul kitabi anan sune nasara saboda wasiyar da aka yi musu domin sune suka ce annabi Isa dan Allah ne. Allah ta'ala ya ce ya ahlal kitabi ya ku mazuwa littafi, aka ambace su da wannan sifa ta kan cewa su malamai ne, su an ba su littafi daga Allah, suna da nasaba zuwa ga Allah, su ne waɗanda suke da addini wanda yake samawi daga sama, aka kira su da kyakkyawan sifar su, ba ce ya ku kafirai ba, ya ku arna, kamar waɗanda za ka ga suna ganin kan cewar yanzu in suna so su yi wa'azi siffanta wato nasara da sifar arna da sauransu, wannan bai dace ba. Yayin da ya zama to kan cewa kana suna a matsayin su na alharbiyun, kuna yaki da su kamar arnan jos, wannan ka kira su arna, ka kira su da wannan, amma waɗanda yake ya zama to kan cewa ana kwaɗayin a janyo hankalinsu, ba abokan faɗa ba, ba abokan yaƙi ba, ana zaman amana tare da su, to waɗannan mu lura da uslubin alƙur'ani. Allah ta'ala ya ce ya ahlal kitabi ya ku mazuwa littafi la taghlu fi dinikum, kada ku wuce iyaka a cikin addininku. Al-ghulu shine wato ya zaman asalin al-ghulu daga ghalwati saham ne, idan aka yi harbi da kibiya ya zamanto inda fagen da ake tsammanin za ta kai har ta ketare shi, to shine ake cewa ghalwatu saham. Daga nan ne aka samu al-ghulu, shine duk abin da yake an sanya masa iyaka idan ka ketare shi to kayi ghulu. Allah yake kada ku yi ghulu ku wuce gona da iri, ku wuce iyaka a cikin sha'anin addininku, domin wannan shine dalilin batan nasara, wuce iyaka. Wala taqulu ala Allahi illa al-haq, kada ku faɗi magana game da Allah face gaskiya, saboda haƙƙin Allah girma gare shi, kada ku faɗi magana dangane da sha'anin Allah, magana a game da Allah face abin da yake kun san gaskiya ne. Wato kada soyayyarku ga addininku, kada hamasarku da wato a sanku ga ku wato ga ku burge, ga kuma fahimtarku ta addini ta wuce iyakar da aka sanya muku, har ku je ya zamanto kan cewar kuna sifanta Allah da abin da yake ba gaskiya ba. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah, shi dai almasihu mun ambata cewa ma'anarsa, asalin ma'anarsa shine sarki. Yahudawa suna amfani da wannan kalma don su yi masa izgili, saboda suna nuna masa kan cewar shi ba koman komai ba, amma su ce masa sarki. Allah kuma ya ambace ta sifa a gare shi domin ya karrama shi, ma'ana wato wanda aka shafe shi da albarka, ko kuma wanda yake albarka take tare da shafawar da shafarsa, duk abin da ya taba da hannunsa wannan abin albarkar da ke tare da shi za ta kai ya zuwa gare shi. Almasihu ma'anarsa shine annabi Isa, shi yasa ya kira shi da Isa ibn Maryam. Almasihu laqabinsa ne, Isa shine sunansa, ibn Maryam dan Maryam, saboda ba shi da uba, dan haka ake danganta shi zuwa ga Maryam, a ce dan Maryam domin a kore cewar a kore dangana shi ya zuwa ga Allah, tunda ba shi da uba ba za a ce dan wane ba, domin kada a cikin wannan akwai raddi da Yahudu da suke cewa Yusuf an-Najjar shine ubansa, suke tuhumansa da cewar wato dan shege ne na Yusuf an-Najjar, to dan ake dangana shi zuwa ga uwarsa dan a kore nasabarsa zuwa ga Yusuf an-Najjar, kuma raddi ne ga Nasara dan a kore abinda suke danganawa da shi na wato cewa shi dan Allah ne. Rasulullahi manzon Allah ne, wato bai sifarsa ba ta ketare sifar manzanci ba, kamar wanda yake akwai waɗansu manzanni na Allah ba shi ba, wato bai kai ya zuwa ga sifar allanta ba. Wa kalimatuhu, kuma kalmar Allah ne, alqaha ila Maryam, da Allah ya jefa ta ya zuwa ga mahaifiyarsa Maryam, ma'ana kalmar Allah ne, wato halittarsa da kalmar Allah ne, ba wai sifar Allah bane na kalamullah kamar yanda nasara suka je suka bata. Kalmar Allah ce, ma'ana ya halittarsa da kun, ita ce kalmar Allah din, ai kainuna wadda take da kudura Allah wadda ba ta al-asbab da aka saba ba. Allah ta'ala yake inna masala Isa inda Allah kamatali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun, misalin Isa a wajen Allah kamar annabi Adam ne, ya halicce shi daga turbaya sai ya ce masa kun, ka kasance Adam, sai ya kasance Adam, to shi ma annabi Isa haka, ba da haduwar maniyi bane da kuma wato maniyin maniyin uba da na uwa aka halicce shi da kawai takdiri ne na Allah takdiri da ya faru da wato umarnin Allah da yake kun shi kuma Allah idan yace zai yi abu yana cewa abin ka kasance sai ya kasance ba dole sai da al-asbab wanda da ya sanya yake yi ba zai iya yin abu babu sababi shi yasa kuma Allah ya bar halittar annabi Adam ta zama to shaida idan kun ce annabi Isa dan Allah ne ko kuma kun ce shi kalmar da ta halicce kalmar da Allah ya halicce shi da ita ta mai da shi Allah to ku faɗo irin wannan ma ga annabi Adam tunda shi ma haka Allah ya ce masa kun Adam sai ya zama to Adam wa ruhun minhu kuma rai ne daga wajen Allah rai ne daga wajen Allah ma'anar rai daga wajen Allah wato rai wanda Allah ya umarta a hura shi ga nana Maryam ya zamanto shine shigar halittar annabi Isa cikin cikinta shine hurun ran wadansu suka ce ma'anar rai daga Allah hurawa ne ta mala'ika Jibril da umarnin Allah shi yasa aka ce rai daga Allah ai hurawa domin mala'ika Jibril abin da yake nan sai ya zo ya hura a daidai wato yankin rigarta daidai saman rigarta inda ya rufe wato inda ya rufe mamanta sai ya hura anan da wannan hurawar sai ke ciki da wannan hurawar ta mala'ika Jibril to shine ruhun minhu hurawa daga Allah ai da umarnin Allah akwai wani likita na Harun al-Rashid ɗaya daga cikin halifofin musulmi na Banul Abbas yace to ku kuna cewa annabi Isa ba dan Allah bane kuma annabi Isa ba Allah bane gashi kuma a cikin Al-Qur'ani a cikin yake gashi an ce ruhun minhu rai ne daga Allah saboda haka ran Allah ne shine yazo ya zamanto ya shiga cikin Maryam ruhun minhu to akwai wani daga cikin malaman hadisi a wajen Ali ibn al-Husayn al-Waqidi yana wajen sai yace masa Allah ta'ala yace wa sahara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu saboda haka kuma duk Allah ne kenan indai minhu ita ce ta sa to ai yace duk abin da ke cikin sama sammai da kasai Allah ya hore muku su gabaki ɗayan su daga gare shi saboda haka indai wannan in Allah ya ce rai daga gare shi yana nufin wato daga jikin daga ran Allah aka kuncino to haka zalika duk abin da ke cikin sama da kasa ma daga Allah aka kuncino shi kenan sai shiru dalilin musulunta ta kenan abinda ake nufi rai daga Allah ai daga umarnin Allah domin ba mala'ika Jibril ne gaba gadi yazo yace zai hura mata rai ba Allah ne ya turo shi mai bishara ne daga Allah inni ibalatil mala'ikati ya maryamu inna allaha yubashshiruki Allah ya ne miki bishara abin daga Allah ne to wannan Allah ta'ala ya ambaci waɗannan abubuwa guda biyu al-kalima da ar-ruh domin a cikin al-anajil su ne aka ambace su a ciki wanda ya sanya su suka yi tashbihi da wanda ya sanya su suka yi shirka suka mai da annabi Isa Allah saboda an ce kalmar Allah ne a cikin injilar John Yohana ya buɗe da cewa daga farko akwai kalma kalmar nan tana wajen Allah kuma kalmar nan Allah ce saboda haka suka ce wannan kalmar tunda an ce Allah ce ita ce ta zo ta zamanto tsoka da nama saboda haka Allah shi ne ya zo ya zamanto tsoka da nama ya zamanto almasihu to shi ne waɗansu malamai suka ce to menene hikimar da al-Qur'ani aka ambaci wannan kalmar tunda in so ake a tabbatar da cewa annabi Isa ba Allah bane to kada ma a ambaci ma wannan kalmar da ta kawo wannan rikicin mu daga ayatul kitabi da rai ruhi shi ma ya kawo musu rikici tunda suna cewa tunda an ce ruhun minhu ruhi daga Allah wato daga cikin Allah yake daga zatin Allah yake to me hikimar a ambace su a cikin al-Qur'ani ai da kawai sai a ce annabi Isa mutum ne kamar sauran mutane dan mutane shikenan duk a toshe wannan kofar shi buhar sai a'a tunda an ambata a cikin tafansu Allah ya ambata a cikin Al-Qur'ani domin ya nuna kan cewa ambaton wannan a cikin littafansu ba dalili bane su shirka. Shi yasa aka fara da cewa manzo ne, kuma kasancewa shi kalma ne daga Allah, wannan ba yana nufin kan cewa shi sifar Allah bane ko shi Allah ne. Yana nufin umarni ne daga Allah ya zamanto Isa, kamar yanda Allah ya yi umarni ga annabi Adam ya zamanto Adam. Kuma idan ma wannan ya kawo musu rikici, ai bisa ɗabi'a kana ɗaukan maganar mutum da abin da ka sani ta wato ɗabi'arsa da abin da ka sani ta al'adarsa. Kowane mutum ka ɗauki maganarsa a abin da ka sani ta al'adarsa. Idan ba yanzu mutanen Misra, idan ka je ka ce ina son a kawo min dabba, in ka je ka kawo masa duk abin hawa, ka je ka kawo masa doji ko kawo masa raƙumi ko kawo masa saniya, sai ce ni ba wannan nake nufi ba. In ya ce dabba abin da yake nufi jaki, ita ce dabba a wajensa. To kaga dole ka gane uslubin maganar ba musure ga abin da yake nufi. To yanzu Allah ya yi maganar tauhidi a ko'ina a cikin at-taura, cike take da tauhidi. At-taura fa ita ce take cewa idan mushriki ya zo ya wuce ta gari, wannan garin babu albarka a cikinsa, saboda tsabar kiyayyar shirka. Duk suna karanta wannan at-taura din. Sannan kuma saboda kalma daya da suka gani, su gabaki daya su dauke ta su rusa tauhidi da ita. Ai inda hankali kamata yayi su fahimci kalman nan da ma'anar da za ta dace da tauhidi. Wannan shine raddul mutashabih ila al-muhkam, abinda yake yayi rikici a gare ka kamar yadda shi ya zuwa ga abinda yake tabbatacce. Wannan duk mai hankali haka ya kamata ya rinda yi wajen uslubin magana, ko a cikin hirarka ne tsakaninka da matarka. Idan ka faɗi magana mai kamata, in ta faɗi magana kamata yayi ka fassara ta da abinda ka sani na abinda take nufi, na abinda ka sani na ɗabi'arta na halinta. Amma in kana son rigima sai shi dan ya ingiza ka ce abinda ma zaki ce kenan, sai ga an soma rigima. Saboda me? Saboda da gangan kake fitar da maganar tace daga abinda take nufi, ka san ba haka take nufi ba. Ta ya za a yi Allah da yake ta maganar tauhidi kuma yazo ya tabbatar da abinda yake zai rusa tauhidi? To shi yasa Allah madaukakin sarki bai yi ambaton waɗannan kalmomi ba, amma ya ambace su don ya nuna kan cewa babu hujja ga nasara a cikin wato rukun, a cikin maganar su cewa annabi Isa Allah ne ko dan Allah ne, dan Allah ya ce kalima ne daga Allah, ko kuma dan ya ce rai ne daga gare shi. Sannan sai Allah ya ce fa aminu billahi wa rusulihi, ku yi imani da Allah da manzannin Allah. Fa'idar atsafi da kawo maganar imani da manzannin Allah dan kada ku ji ana kawar da sifar allanta ga annabi Isa, har kuma ya kai ya zuwa ga ku kawar da hatta sifar manzancin ma daga gare shi. Yace ku yi imani da Allah da manzannin Allah, wanda daga cikin su har da annabi Isa. Kada mubalaga wajen tauhidi yasa kuma ku yi inkarin risala. Wala taqulu thalatha, kada ku ce uku. Nan yana daga cikin hikimar Al-Qur'ani. Allah ya ce kada ku ce uku, wato kada ku ce trinity, saboda a cikin trinity dinnan hanyoyinsu daban-daban ne na Kirista. Akwai wanda suka ce akwai Allah Uba, akwai Allah Ɗa, akwai Allah Ɗa rai mai tsarki. Akwai wanda suka ce Allah Uba da Allah Ɗa da Allah kuma wato Al-Azra, wato na Maryam. Akwai wanda suka ce abinda ake nufi waɗannan ba wai mutane, ba wai ashhas bane, ba wai waɗansu abubuwa bane daban, a'a aqanim ne, wato sifofi ne, amma kuma kowannensu a matsayin kansa, a gundarin kansa Allah ne. Tsakaninsu dai akwai saɓani, tsakanin Catholic, tsakanin Orthodox, tsakanin Nestorian, tsakanin Jacobite, ga su nan dai tirak ne masu yawa a kan wannan kalmar. Kamar allin da Allah ta'ala yake cewa fahtalafa alladhina, na'am, فاختلف الاحزاب من بينهم ويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. كنجoyin su duke suka saba. To Allah madaukakin sarki bai faɗi magana ta ɗaya daga ciki ba, dukkanin su ala ikhtilafi ajnasihim wa ahzabihim, tare da sabanin su a cikin jinsin su da cikin kungiyoyin su, yayin da suka ce salata da suka ce trinity sun zama to sun yi ridda. Allah ya ce wala taqulu salata, kada ku faɗi trinity. da kowace ma'ana ce, ko Trinity din Catholic, ko Trinity din Orthodox, ko na Jacobite, ko na mawani ne, la taqulu, kada ku faɗi wannan, in tahu, ku hanu daga wannan, khairan lakum yakun al-intihau khairan lakum, hanuwar taku shine alkhairi a gare ku, ko kuma ku hanu ku zo ya zuwa ga abin da yake shine alkhairi a gare ku, shine imani da Allah da manzanninsa. Innama Allahu ilahun wahid, shi dai Allah abun bautawa ne guda ɗaya, shi kadai kawai abin da wannan innama lil hasr, wato Allah bai zamanto ba face abun bauta guda ɗaya, ba shi da wato mai tarayya tare da shi. Subhanahu, sarki ya tabbata a gare shi, an yakuna lahu walad, da ɗa ya kasance a gare shi. Wama lahu ma fis samawati wa ma fil ard, abinda ke cikin sammai da abinda ke cikin kasa duk nasa ne shi kadai. Wa kafa billahi wakila, Allah ya isa ya zamanto alwakil, wato makiyayi mai kiwo mai kula da dukkan wani abu da abinda ke cikin sama da kasa. A cikin wannan ayar akwai gargadi gare mu musulmi da mu ma kada mu guluwi, kada mu wuce iyaka. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa wajen tsare iyakar tauhidi, yake cewa la taquruni كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله يتي كده كوتي قونا دئري وجيين يبو أغرين كما يند النصارى سكيتا رد عن نبي إيسا نيدي باقوة بني فاتي باوان الله كما منزم الله دانتا كوتي باوان الله منزم الله با أبند عن نبي صلى الله عليه وسلم يتي سوء أسفن تاشد الشي إرم أتي ما تشي باوان الله ني ko a ce masa manzon Allah, yayin da mala'ika ya zo ya ce Allah ya baka zaɓi ka zamanto wato annabi sarki ko kuma ka zamanto annabi bawa, sai mala'ika Jibril ya yi ishara ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi tawali'u ka kasantar da kai, ya ce na zaɓi na zamanto annabi bawa, sai Allah ya fifita shi a kan dukkan halitta baki ɗaya sallallahu alaihi wasallam. Don haka a kula wajen yaban annabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilin zuwan wannan hadisin, ranar Idi ne, waɗansu ‘yan yara, ‘yan mata, ‘yan ƙanana suna waƙar murna ranar Idi, suna cewa wa fina rasulullahi ya'lamu ma fi ghadin, a cikin abin da suke faɗa suna cewa a cikinmu akwai manzon Allah, abin da zai faru gobe ya sani. Sai ce amma haza fa da'uhu, wannan ku bar faɗa, wannan ku bar faɗa, kiyaye tauhidi da annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma yanzu in ka yi magana a kiyaye tauhidi sai a ce wai kana kin annabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka hadha buhtanun azim, wannan buhtan ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda ya kiyaye iyakar tauhidi, shine farkon wanda yake kada a yi masa yaban da za a fitar da shi daga haddin kasancewarsa bawan Allah manzon Allah, kada a bashi sifar annabci. Me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi inkarin maganar waɗannan ‘yan mata? Saboda sun ce ya san abin da zai faru gobe. Wa ya san abin da zai faru gobe? إن الله عنده علم الساعة ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. هكا الله يجي هكا الله يكتب أي سنوان ننكينا سبونا هكا جاين دا أكا دنجن تامس وانا سفا شاء الله تيجي وانا كبري يكي كدا أفادا وليزو يجي ما شاء الله وشئتا الله ياسو كما كيما كاسو الله ياسو كيما كاسو يكي أتجعلني لله ندا kana sanya ni na zamanto kini ga Allah? Kul ma sha Allahu wahda, ce ne Allah ya so shi kadai. Saboda haka wannan shine tsare tauhidi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, kuma shine Al-Qur'ani yake umartar ahlul kitabi da shi. A cikin wannan akwai darasi a gare mu, mu ma musulmi.
لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا وَعَمَّنْ لَمِنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَعَمَّنْ لَمِنَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ولا يجدون لهم من دون الله وليا
Allah ta'ala yake lan yastankifa al-masih an yakuna 'abdan lillahi wa lal mala'ikatu al-muqarrabun. Al-masih annabi Isa ba zai yi kyama, baya kyama ya zaman to bawa na Allah. Wa lal mala'ikatu al-muqarrabun, haka zalika mala'iku mafusanta, mafusanta ga Allah su ma ba sa kyamar su zaman to bayin Allah. Wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir, wanda duk yayi kyamar yin bauta ga Allah, wanda yayi wanda duk yayi kyamar yayi bauta ga Allah, wa yastakbir kuma yayi girman kai kan in yin ba wajen yin kin wajen in yin bauta ga Allah, fa sayashuruhum ilayhi jami'a, to ai da fannu Allah zai tattara su zuwa gare shi gabaki ɗayan su. Fa amma alladhina amanu wa amilus salihat, amma waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka nagari, fa yuwaffihim ujurahum, Allah zai cika musu ladan su, wa yaziduhum min fadli, ya kuma ƙara musu daga cikin falalarsa. Wa amma alladhina tankafu wastakbaru, waɗannan ko waɗanda suka yi kyama wajen bauta, wastakbaru suka yi girman kai, fa yu'adhibuhum 'adaban alima, Allah zai yi musu azaba, azaba mai radadi, wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira, ba za su samu wani mai taimako, wani majibinci a gare su ba, wanda zai tsirtar da su daga azaba, wanda zai hana a yi musu azaba, ba za su samu kuma wani mai taimako ba daga Allah wanda zai hana Allah ya musu azaba. Wato Allah ta'ala ya ce al-masihu dan maryam bawan Allah ne, baya kyamar bauta ga Allah, lan din nan wato ni ta'kidin nafi, dan ta tabbatar da korewar wannan, wato ba zai taba yiwuwa ba annabi Isa yayi kyamar ya zamanto bautar, ya zamanto mai bauta ga Allah ne. Wannan shine alfaharin dukkan annabawa, babu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so a kira shi da shi irin a sifanta shi da wannan sifa ta cewa bawan Allah ne. Allah madaukakin sarki yayin da ya tashi ya buga annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayi wanda yafi kowanne, da yake subhanalladhi asra bi abdihi layla, sarki ya tabbata ga wannan wanda yake tafiyar dare da bawansa a cikin dare. A sifanta mutum da bautar Allah ai shine girmama shi, domin shine tabbatar masa da hakikarsa. To Allah yake yin shaida ga annabi Isa, ba zai taba kyamar ya haka ba, ba zai taba kyamar bautar Allah ba. Haka zalika mala'iku makusanta, an ambaci mala'iku domin duk da yake magana akan nasara ne, ai raddi ga mushrikai, domin mushrikai su ma suna cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne, suna bauta ma mala'iku, suna cewa Lata da Manata da Uzza sunayen mala'iku ne, ƴaƴan Allah. To Allah ya ce su kansu mala'iku ba za su kyamar su zamanto bayin Allah ba, wato dukkaninsu sun sallama ma Allah, sun rakofa ma Allah. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda, dukkan abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasa zai zo ma Allah yana a matsayin bawa. Allah ya ce duk wanda kuma ya yi kyama ya bautar Allah ko ya yi girman kai ga barin bautar Allah, to ai ya zuwa ga Allah za su koma, sannan sakamako zai tabbata. Wanda suka yi aiki, suka yi imani, suka yi aiki nagari, Allah ya cika musu sakamakonsu. A cikin wannan akwai wato wa'adi ga cewa mutum bai kamata ya kyamar saban bautar Allah ba, kada kuma kada ya girman kai ga Allah. Girman kai shine a nuna maka gaskiya da Allah ya faɗa, ka kauda kai. Al-kibru batrul haqq, girman kai shine take gaskiya. Wa ghamtun nas, da wulakanta mutane. Wannan idan mutum ya tsira daga wannan, ya tsira daga azabar Allah, ya zamanto baya kyamar bautar Allah. Menene yafi irin ya zamanto kan cewar ka zamanto ka jawo ga umarnin Allah, ka zamanto kan cewar yabanka ga Allah ne, ka yi tumasanci gaban Allah, wa za ka yi tumasanci a gabansa irin Allah, wanda duk abin da kake so shi zai maka. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, saboda haka duk wanda yake da fitra, wanda yake a cikin asalin fitrarsa, ba zai kyamaci bautar Allah ba, ba zai girman kai ga barin bautar Allah ba. To lokaci ya kure, mun yi niyyar ƙarasa surar, amma lokaci ya cin mana, saboda haka za mu tsaya sai Allah ya kai mu gobe sai mu ƙarasa surar insha Allah. A ranar farko ga bayanin sa, wato taimako da aka samu ranar farko, an samu a 92,695, rana ta biyu an samu 41,530, a gabaki daya 134,220, sannan aka sake samu taimakon 40,000, wato ya zamanto 174,220. Har yanzu da sauranmu amma wanda zai tafi sama in ya tata faifai ya rage. To amma dai har yanzu da sauranmu jama'a muna buƙatar, hakika muna buƙatar taimako musamman cikin waɗannan kwanaki da ake yi itikafi, muna buƙatar yawan amfani da injin. Amfanin da ake da injin ya sanya shi ya gajiya, yana buƙatar a ɗan samu abin da zai ɗan sanya masa hutu, saboda kasancewar mutane suna cikin masallaci muna yawan amfani da shi sama da sa'o'in da da ake amfani da shi. Allah maɗaukakin sarki ya yartare mana samun biyan buƙata wajen wannan buƙatar tamu. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.